الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 9 ga watan Juma'a da akira shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 30 ga watan uku shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Ha? To. Na'am. Tambayar ta farko da ita ya kamata ka dakata a kanta, tasbihi, yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kusan kala biyar ne. Galibin abinda ya fi yawaitawa shi ne ya yi subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, Allahu akbar 33, na ɗarin sai ya cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nau'i na biyu, yakan yi subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, Allahu akbar 34 ba tare da cikewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nau'i na uku, yakan yi subhanallahi 11, walhamdulillahi 11, Allahu akbar 11. Nau'i na hudu, yakan yi subhanallahi 10, walhamdulillahi 10, Allahu akbar 10. Nau'i na biyar shine yakan yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 25. Na'am. Wai dangane da ƙarin ta'ala a wajen sallama, kamar da zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ta'ala ya zo a hadisi kamar yadda yake cikin wato al-mujam na al-imamu Tabarani, sai dai wannan ziyada ba ta inganta ba. An gane ku? Duk lafazin da ya zo wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu ƙarin ta'ala a wajen sallama. Wannan hadisi da ya zo da ƙarin ta'ala bai inganta ba. Don haka shi ko abin da ya zama wajibi a kan mumini ya tsaya iya inda aka tsaida shi, iya inda aka dakatar da kai nan ya zama wajibi ka dakata. Don haka ƙarin ta'ala ba ya dacewa, tare da cewa ita kalima ta ta'ala kalima ce mai kyau, to amma kasancewar ba wurinta ba ne. Bakin iya abinda za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am. hadisin da wai Ibn Hajar Allah ya ji kansa da yazo da shi a cikin kitabu Bahara a cikin littafin sa Bulughul Maram, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo ya hau kan Safa zai yi sa'i, manzon Allah sai yake cewa abdu bima bada Allahu bihi, manzon Allah yace zan fara da abinda Allah ya fara da shi, domin Ubangiji ta'ala fadai inna safa wal marwata min sha'airillah, inna safa wal marwata min sha'airillah. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kalli wannan aya, safa ita Allah ya fara ambato kafin marwa, don haka sa'ayin shi sai ya fara daga safa zuwa marwa. To wannan malam ya shigo da hadisin a cikin kitabu fahara, kuma a cikin abin da ya shafi arwalla a cikin Bulughul Maram, dan ya nuna maka arwalla abinda Allah ya fara ambato shine zaka fara wankewa. Kamar yanda yace ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum, kaga wanke fuska shine farkon abinda Allah ya ambata. Sannan sai yace wa aydiyakum ila almarafiq, sannan ku wanke hannuwanku zuwa kusurwa shine gwiwar hannu. Sai yace wamsahu bi ru'usikum, sannan ku shahi kawunanku. Sai ya ce wa arjulakum ila alka'baini, sannan ku wanke kawagonku har zuwa idan sau. Idan kaga abinda Allah ya fara ambato anan, to shine ya dace ko mu ce ya zama wajibi ka fara da shi, ba za ka sunkuyar ba. Kamar yanda a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi sa'i yace abdu bima bada Allahu bihi, dan haka in ma arwalla zaka yi abinda Allah ya fara ambato da shi zaka fara wanke fuska, sannan wanke hannuwa zuwa gwiwar hannu, sannan shafa ruwa a kai, sannan wato wanke kawafuwa zuwa idan sau. Na'am. Shi ya aje Qur'ani ko ba shi ya aje ba? Wai misali kai ne ka kai Qur'ani masallaci dan a dauka a karanta ka samu lada, sai ka fahimci cewa jama'a ba sa dauka su karanta, shin zaka iya dauke kayan ka ka canza masa waje ka kai shi makarantar wata makaranta inda za a karanta, ko ka dawo da shi gida ka ci gaba da karanta kayan ka? Duka ba laifi bane ba, an gane ko? Ba laifi bane, tare da cewa in ka riga ka kai shi ne a matsayin cewa waqafi ne kai ga wannan masallaci, to anan ne baya dacewa, saboda ka riga ka ayyana shi wannan masallaci ka kai domin a dauka a karanta. Amma da mun ka kai ne dan a dauka a karanta, kaga ba a karantawa, sai ka dauka ka kai shi inda za a karanta. Na'am. Wai misali zakka ta kayan gona, shin mutum yana iya sayar da kayan gonar ya lissafa ya raba ma jama'a kuɗi, ko kuma zakka ta dabobi? Misali maimakon ka bada dabobi sai ka bada kuɗi a maimakon haka, baya halatta. Da kayan gona da dabobi baya halatta mutum ya ɗauki kuɗi ya bada, sai in shi shugaba na musulmi ya fahimci wannan, ya nemi cewa kuɗin yake bukata a bashi domin kuɗin ya fi maslaha ga jama'a, to a wannan lokaci ne za a bada kuɗi. Amma duk wata zakka akan fitar da ita daga jinsin abinda Allah ya shar'anta zakka a cikin shi. Dabobi dabobi ake fitarwa daga cikin su ba kuɗi ba. Haka kayan gona abinda aka noma shi ake fitarwa ba kuɗi ba. Haka kuɗi ba za ka dinke kudinka ba ka dau wani abinci ka ce shi zai za ka bada a madadin kudin da zaka ware na zakka, wannan kwata-kwata baya halatta. Amma shi idan shi as-sa'i, ma'ana wanda yake tattaro zakka, shugaban da ya aika shi sai ya nuna cewa kudin ake bukata a bada domin akwai bukatar su, to a wannan lokaci ne malamai suka ce an yi rangwame kenan, anan ana iya amsar kudin. Amma kai mai zakka mai dukiya kace kudi zaka hudda a maimakon dabbobi ko kuma a maimakon kayan gona wannan baya halarta. Kamar misali noma ne kai kawari kamar sango 30 a matsayin wannan na zakka ne bayan kawari naka, abinda kake tambaya wannan sango 30 a sayar da su a raba ma mutanen kudin baya halarta, wannan abincin da kawari shine zaka raba musu in ya so ta su ta rage, din ma su saida ko su yi kyauta ko su yi sadaka ko mai za su yi da shi su ta rage, amma kai ka dauka ka saida ka raba musu kudin bai dace ba, wannan abinci shine zaka ba su. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, bayani ya gabata akan kitabul wasaya, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya, wanda bayani ya gabata ita wasiya kala-kala ce, akwai wasiya wadda take wajiba, akwai wasiya wadda take mustahabba. Duk da cewa mun yi bayani malamai sun kasa wasiya kashi biyar kamar yanda a hukumu ta tarihiyya suke, akwai wasiya wadda take wajiba, akwai wasiya wadda take muharrama, akwai wasiya wadda take wato makruha, akwai wasiya wadda take mubaha, sannan akwai wasiya wadda take mustahabba. A lokacin da wasiya take zama wajibi shine lokacin da ya kasance akwai haƙuƙuwa na wasu akan ka, imma haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma haƙuƙuwa na bayinsa. Misali ka yi lattin fitar da zakka, wannan sai ka rubuta wasiya, akwai zakka ta shekara kaza a kaina, ko kuma akwai kafara akan ka, ita ma sai ka rubuta ka tabbatar. Kaga yin wannan wasiya wajibi ne. Ko kuma ya kasance akwai wasiya ta akwai haƙƙi na jama'a akan ka, kamar bashi ko kayan ajiya da sauransu, to wannan shi ma dole ne kai wasiya don kada ka wuce ka bar baya da kura haƙƙin jama'a ya tozarta. Sannan kuma wasiya ta kan ƙara zama wajibi shine kai wasiyar akan cewa kar a ma kaza, kar a ma kaza, kar a ma kaza, domin ya saba ma sunna. Kai wasiyar cewa in na mutu ai mun kaza, ai mun kaza, ai mun kaza, abubuwa waɗanda suka dace ma sunna. To wannan shi ma malamai suka ce wajibi ne ga dukkan mutumin da ya sani cewa jama'arsa akwai wasu al'amurra da suke zawwa da su sabanin sunna, musamman akan abin da ya shahi jana'iza, ma'ana mutuwa. To anan mutum sai wasiyar cewa kar ai mai kaza, kar a masa kaza, kar ai masa kaza, domin ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wasiya takan zamantowa sunna mustahabba shine ga mutumin da Allah ya albarkace shi da dukiya mai yawa, to wannan ana buƙatar yayi kokari yayi wasiya ta kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa, cewa idan Allah ya masa rasuwa a dau kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa a aikata masa wasu ayyuka na alkhairi, kamar gina masallatai da gina makarantu da gina rijiyoyi da gyara hanyoyin da jama'a musulmi za su ringa bi su wuce da sauran ayyuka na alkhairi. Sannan wasiya wadda take makruha, wanda malamai suke kyama, ita ce wasiya ga wanda yake da magada talakawa, to shi wannan ba a buƙatar yayi wasiya. Idan kana da dukiya, dukiya bata taka kara ta karya, kuma magadanka talakawa ne, to ba maganar kai wasiya, wannan dukiya ka bar musu shine ya fi alkhairi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Sa'ad, yake ce masa innaka intazara warathataka aganiya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas, yace masa ya kai Sa'ad, da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin jama'a suna roƙo. Don haka duk wanda ya kasance dukiyarsa bata taka kara ta karya, sannan magadan shi talakawa ne, to wannan ba a buƙatar yayi wasiya, wannan duk abin da ya mallaka ya bar ma magadan shi shine ya fi alkhairi. A inda wasiya take zama haramun shine lokacin da mutum yayi wasiya da abin da ya wuce sulusun dukiya, ya wuce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya. Don haka duk mutumin da yake da magada, haramun ne ya yi wasiya da abinda ya dara sulusun dukiya. Kamar misali, ya yi wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyarsa, ko ya yi wasiya da rabin dukiyarsa, ko ya yi wasiya da dukiyarsa gaba ɗaya, wannan haramun ne. In dai mutum yana da magada, haramun ne. An gane ko? Kenan iya wasiyar da zaka iya yi shine kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya. Kamar yadda Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi, kana ga yanda rashin lafiya ta kai matuƙa da ni? Yace ya Rasulullahi, ba ni da magaji illa diyata ɗaya ɗaya. Yace ya Rasulullahi, zan iya yin wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata? Manzon Allah yace masa, a'a. Yace to ya Rasulullahi, zan iya raba dukiyar tsakiya na wasiya da rabi? Manzon Allah yace masa, a'a. Yace to zan iya kasa dukiyar tawa kashi uku na wasiya da kashi ɗaya? Manzon Allah yace masa, kwarai zaka iya yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka, amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa. To dan haka duk wasiyar da ta wuce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya, wannan wasiya ce haramtacciya, baya halatta a zartar da ita. An gane ko? Baya halatta a zartar da ita. Haka nan na karkashin wasiya haramtacciya shine mutum ya yi wasiya daga cikin danginsa, ya ce a ba wani, wani da wani kuma ya ce ko dalakar a basu, wannan haramun ne baya halatta. Haka nan ko lokacin da zai fifita wasu akan wasu, ya fifita mawadata saboda abin hannunsa akan waɗanda suke ƴan uwanshi talakawa, wannan shi ma kwata-kwata baya halatta, wasiya ce haramtacciya. Wasiya a lokacin da take zamantowa halak, mahalli na biyar shine idan mutum magadan shi mawadata ne, ka mutu ka bar wani abu na dukiya, kuma magadan ka mawadata ne, to anan ya halatta kai wasiya, ya halatta kai wasiya. Amma in ba ka da magaji daidai da mutum ɗaya, anan to ka ya halatta kai wasiya da dukiyarka gaba ɗaya. In har ka tabbata ba ka da wanda yake mai gadon ka, to ba laifi bane mutum ya yi wasiya da dukiyar shi gaba ɗaya. Yau za mu tashi littafi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. الحديث 98 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى رجل ذكر. مالك الله يجيك أنسى كيف دا شوى كتاب الفرائض. مالك يجي وانا لتافيني وانا كي بياني كمدا wato hukunce-hukuncen rabon gado. Lafazin alfara'id wato jam'i ne na farida, an gane ku, jam'i ne na farida. Ma'anar farida a nan fa'il ne bi ma'ana maf'ul, ai bi ma'ana mafruda, ma'ana abun kaddarawa, abun daidaitawa. Domin in aka ce al-mafruj shine wato al-muqaddar, abu wanda yake abun sama gurgudu, wanda shi lafazin wato al-fard a yare wanda yake na larabci yana da ma'anoni daban-daban. Na daga cikin ma'anarsa akwai al-wajib. Idan aka ce al-fardu na daukan ma'anar al-wajib, sannan yana ɗaukan ma'anar al-muqaddar, sannan na ɗaukan ma'anar at-taqdir, sannan yana ɗaukan ma'anar al-hazzu, sannan yana ɗaukan ma'anar al-qab'u, sannan yana ɗaukan ma'anar al-inzal da at-tabyin da an-nasib. To ma'anarsa anan da aka ce kitabul fara'id al-fara'id jam'i ne na farida kenan farida anan ma'anarsa shine al-mafruud bi ma'ana al-muqaddar kenan wani abu wanda yake mai gurgudu wannan kuwa malamai sun ciro shi ne daga fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa nasiban mafruuda wato shi gado rabo ne wanda yake abin sanya ma gurgudu wanda yake sananne a wajen Allah wanda kowa Allah ya kasa ya bashi haƙƙinsa kamar yadda bayani zai zo nan gaba dan haka can Ubangiji ta'ala yake cewa la junaha alaikum in qallabtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ala al-musii qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-musini wa in qallabtumuhunna min qabli an tamassuhunna وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الشاهد فنصف ما فرضتم ما فرضتم أي ما قدرتم ناغريس سوماتا أبندا وتوربن أبندا كوكا ينكا نقول قدوكينا نسلاك أركنا الفرد أنا ما نسشيني وأنا المقدر وننكينا أكن أبندي شاهي بنغر اللارمشي كينا إذا مكداو أشر أنشي malamai suka ce in aka ce al-fara'id suka ce al-ilmu bi qismatil mawarid baina mustahiqiha wato shine sani game da yanda ake raba dukiya ta gado tsakankanin waɗanda suka cancanta a basu an gane ko al-ilmu bi qismatil mawarid baina mustahiqiha wato ilimi game da sanin yanda ake raba dukiya ta gado tsakanin waɗanda suka cancanta shi raban gado abu ne wanda yake da tushe a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma da ijma'i na malaman al'umma tun zamanin sahabbai har zuwa yau asali daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وبنجي تعالى yake cewa يوصيكم الله في أولادكم وبنجin kuna galgadin ku game da wato ƴaƴan ku gane ku na cewa duk abin da kuka bari da dukiya to suna da haƙƙi a cikin sa shine yace للذكر مثل حظ الأنثيين na ga namiji kwatancin gaban mace biyu haka fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda wadannan ayoyi sune asali game da wato raban gado a cikin alqur'ani sannan a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadisin da zamu iske a farkon baba haka malamai sun yi ijma'i akan hukuncen gado a cikin jumulla kenan inda suka dan samu sabani akan wasu masaloli ne waɗanda suke na daban to dan haka shi al'amari na gado al'amari ne wanda yake mai girma kuma al'amari ne wanda yake da hadari wanda yake na gaske dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi wato ya raba gado bi meka raban gado zuwa wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa ko wani manzo daga cikin manzanninsa ko wani annabi daga cikin annabawansa Ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi wato yayi bayani daki-daki game da raban gado a cikin alqur'ani har ma malamai na fada suna cewa babu wata mas'ala ta addini wadda Ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayani ɗaya bayan ɗaya akan ta a cikin alqur'ani sama da raban gado me yasa saboda kasancewar ita dukiya abu ce wadda take mahalli ne na kwadai da hange na jama'a kowa misali da yawa daga cikin jama'a idan suka ga dukiya idan su rihewa yake kuma tare da cewa shi gado galibi yakan kasance ga waɗanda suke raunana ne raunana domin gado su da yawa yakan kasance ga ƙanƙanin yara ne waɗanda ba su shiga hankalinsu ba da mata ko da dattawa to kaga anan idan ba a samu mai tsoron Allah wanda yake adadi zai iya abin da yaso a cikin wannan dukiya. To dan haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yake galibin waɗanda suke gado ramnana ne mata da kankanan yara da dattawa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya jibunci raba gado da kansa dan kada a bar wata kafa wani ne ra'ayi ya so ko ra'ayinsa, ko wani ne son zuciya ya so ko son zuciyarsa. Ubangiji ta'ala ya daidaita wato gado tsakanin magada rabu wanda yake da adalci, wanda kuma shi kadai ya san hikimarsa game da bambanta tsakankanin bayin shi a wajen rabon gado. Kamar yanda yake cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhuma aqrabu lakum naf'a, wanda kai baka san ba wane ne yafi kusa gare ka ga amfani, baka san ba wanda zai amfane ka. So da yawa zaka ga a cikin magadan ka wanda zai amfane ka Allah kadai ya san shi, wanda kake tsammanin shi zai amfane ka sai kaga ba shi bane ba. To dan haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shibunci wato raba gado da kansa. To shine anan malam sai ya shigo mana da hadisi na farko a baba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke cewa alhiqul fara'id bi ahliha, manzon Allah yake cewa ku sadar wato da rabe-raben gado ga masu shi, ko kuma kace alhiqul fara'id bi ahliha, ku bayar da wato shine wato rabu wanda yake na gado bi ahliha ga waɗanda suka cancanta a basu. Sai yace fama bakiya, wato abin da yayi saura bayan an ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Manzo Allah yace fa huwa li aula rajulin zakar, wannan ya tabbata ga mafi kusaci ga mamaci namiji, an gane ko? Yake cewa li fa huwa li aula, li aula ai li aqrab, fa huwa li aula rajulin zakar, manzo Allah yace wannan ya tabbata li aula ga mafi kusaci da mamacin rajulin, kuma wanda yake namiji kenan, zakar shine namiji, nan takidi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi bayani zai zo me yasa, menene hikima game da bayan an ce rajulin sai aka ce zakar. A wata riwaya sai yake cewa aqsimul mal baina ahli alfara'id, manzo Allah yace ku raba dukiya ta gado baina ahli alfara'id, tsakankanin masu rabo, an gane ko? Ahlul fara'id kenan masu rabo, duk wani wanda yake da rabo. Ala kitabillahi, ku raba akan hukuncin Allah kenan, yanda Allah ya kasa ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, haka za ku raba. Manzo Allah sai ya ce fama tarakat, duk abinda kenan rabon gado ya rage kenan bayan duk wani mai kaso an bashi kasansa, fali aula rajulin zakar, manzo Allah ya ce na ga mafi kusaci da mamaci namiji. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce fa huwa li aula rajulin sai ya ce zakari, malamai suka ce anan manzo Allah ya wasafa ar-rajul bi-dhukura, tare da cewa dama ai shi rajul baya kasancewa sai zakar, amma ne ko? Idan aka ce rajul kenan wanda yake namiji, idan aka ce zakar ana nihi namiji, amma kishiyar zakar shine unsa. To anan hikima malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce li aula rajulin sai ya ce zakar, wato domin ya karfafa cewa namiji shine ya cancanta a bashi abin da ya rage bayan duk wani mai haƙƙi an bashi haƙƙin shi in wani abu yayi saura lokacin da aka raba gado, namijin ma kuma wanda yafi kusa da mamacin. Sannan wasu ma abu dalili na biyu malamai suka ce manzon Allah ya akkada da cewa zakar ba dan komai ba dan ya fadakar da mu akan cewa sababin cancantar abin da ya rage daga cikin dukiyar gado bayan duk mai haƙƙi an bashi haƙƙinsa, wato shine al-usuba. Idan aka ce al-usuba shine kenan wanda yake dangi, wanda yake na kusa kenan. Idan aka ce al-isaba waɗanda suke kenan masu karfafar mutum, waɗanda za su zame maka karfin gwiwa, su kuma a cikin dangi su ne masa. Don haka kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace fa huwa li aula rajulin zakar. Hikima ta uku malamai suka ce manzo Allah ya akkada ya ce zakar wato dan a fitar da kunsa mishkil, wanda Allah ya halicce shi yana da halitta biyu, an gane ku, bangaren maza da mata, ko kuma ya kasance gashi wasu halittun shi na jikin shi na maza ne, amma wani bangaren kuma halitta ce ta mata. Kenan dan a fitar da su shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka dai ce fa huwa li aula rajulin zakar. Sannan hikima ta hudu, malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan domin bayani akan cewa dan kada ka fahimci cewa yaro karami baya ciki. Kaga in a larabci ne, idan aka ce rajul, yaro karami ba a ce masa rajul. To amma don haka manzon Allah da ya ce fa huwa li aula rajulin, sai ya ce zakar. Kaga zakar da yaro karami da babba duka suna ciki. Amma inda aka takaita akan rajul, kinan za mu iya fahimtar cewa karamin yaro baya ciki sai dai babba, da sauran hikimomi waɗanda suke wato na daban. To don haka a takaice shi wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarnin dukkan waɗanda suka tsaya akan raba dukiya ta gado cewa su yi taka tsantsan, su yi ƙoƙari su tabbatar da adalci. Duk wani mai haƙƙi, wato su ba shi haƙƙinsa. Duk wani wanda Allah ya bayyana cewa yana da kaso a cikin wannan dukiya, to a ɗauki haƙƙinsa a ba shi. Don haka manzon Allah ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha, manzon Allah ya ce ku ba da rabe-raben gado ga waɗanda suka cancanta a basu, ko kuma ku ba da haƙuƙuwa ga waɗanda suka cancanta a basu a cikin dukiya ta gado. Don haka kenan duk wani wanda yake da rabo a cikin hukuncin Allah, wannan kuma dole ne a ɗauka a bashi. Wanda kasancewar waɗanda suke da rabo a cikin ashabul fara'id, waɗanda suke da rabo, wato kusan nau'i hudu ne. Nau'i na farko, akwai waɗanda ake basu, wato shi ne rabo, banda wannan rabo basu da komai a cikin dukiya ta gado, wanda kuma su bakwai ne. An gane ku, su bakwai ne. Kenan nau'i na farko, akwai wanda yake gado bil fard, wato shi ne da wani rabo wanda Allah ya kasa ya bashi, bayan wannan abinda Allah ya kasa ya bashi, bashi da wani haƙƙi a ciki. Wanda farko akwai uwa in ma a bata kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya, idan mutum ya mutu ba ɗa ba jika, kuma bai bar taron ƴan uwa daga biyu abinda ya wuce biyu. Idan mutum ya mutu ba ɗa ba jika, sannan ba shi da ƴan uwa daga biyu abinda yake ya fi biyu, to mahaifiyarsa za a bata kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa li abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dai. To dan haka uwa tana gado ne da bil fard, in ba ɗa ba jika, babu taron ƴan uwa daga biyu abinda yake sama da biyu, kenan ta cancanci a kasa dukiyar ɗanta da Allah ya masa rasuwa a kasa uku a bata kashi ɗaya. Idan kuwa shi mamacin ya bar ɗa ko jika, ko ya bar ƴan uwansa daga biyu sama da biyu, uwa a nan abin da za a yi sai a kasa dukiya kashi shida a bata kashi ɗaya. Sannan akwai aljadda, an gane ku, akwai kaka. Ita kaka wadda take kaka, misali wadda take ta wajen uwa, kaka ta wajen uba tukwa, ita ce kenan ta biyu. Ita ma ta cancanci a bata kashi ɗaya daga cikin shida, shi ne haƙƙinta. Kaka ɗaya daga cikin shida ake bata. Sannan na uku akwai kaka ta wajen uwa, ita ma ɗaya daga cikin shida ake bata. Sannan akwai miji. Idan mace Allah ya mata rasuwa ta bar mijinta, in ba ta da ɗa ko jika, wannan miji nata za a kasa dukiyar ta tsakiya a bashi rabi. In ta bar ɗa ko jika, za a kasa dukiyar ta kashi hudu, wato wannan miji nata a bashi kashi ɗaya. Kaga shi miji shi ma in ma a bashi rabin dukiya, ko a bashi kashi ɗaya daga cikin hudu, bayan shi bashi da wani abu a cikin dukiya, shi ne kawai iya rabansa. Haka na biyar ita ce mata. Idan mutum ya mutu ya bar matar shi, in yana da ɗa ko jika, to za a kasa dukiyar shi kashi takwas a bata kashi ɗaya. In kwa ba shi da ɗa ko jika, za a kasa dukiyar shi kashi hudu a bata kashi daya, ita ma banda din ma a bata ɗaya daga cikin takwas ko ɗaya daga cikin hudu, bata da wani rabo banda shi. Sannan na shida shine wato al'akh li um, dan uwa wanda yake na wajen uwa, wanda uwa ta hada ku da shi. Idan mutum ya mutu, ba da ba jika ba uba, ga dan uwan shi wanda uwa ta hada su, to wannan dan uwa wanda uwa ta hada ku in shi kadai ne, an gane ko, za a kasa dukiyar ka kashi shida a bashi kashi daya. Idan kwa sun kai biyu ko sama da biyu, to za a kasa dukiyar ka kashi uku a basu kashi daya. Shine Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-suluth fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-suluth min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mubar. In dan uwa ne da ummi kabari, sawa'an namiji ne ko mace, in dai baka da da baka da jika baka da uba mahaifinka ya rasu, to anan dan uwanka wanda kuka hada uwa, sawa'an namiji ne ko mace, ɗaya daga cikin shida za a ba su. In kuma sun kai biyu ko sama da biyu, sai a kasa dukiyar ka kashi uku a ba su kashi ɗaya su je su yi tarayya. Kenan na bakwai ita ce wato ƴan uwa wanda take uwa ta hada ku. Kenan waɗannan su ne ake kiran su ashabul fard, wanda su man yarisu bil fardi faqat, su kawai suna gado ne da rabo kawai. Sannan akwai waɗanda suke gado bit ta'sib, an gane ku, bit ta'sib waɗanda in ɗaya daga cikin su ya kadai ta, to zai iya cinye dukiya gaba daya, wanda su ne in an raba duk wani ne rabo aka bashi raban shi abin da ya rage, to su ne za su dawo su kwashi. Farko dai akwai da wanda yake na tsatso, idan ka mutu baka da kowa sai ɗanka ɗaya na tsatso, to wannan ɗana ka yana iya gaje dukiya gaba daya. Ko ka mutu ka bar matarka da ɗanka ɗaya, a nan in an kasa dukiyar ka takwas an ba matarka kashi ɗaya, wannan kashi bakwai gaba ɗaya na ɗanka ne. Ko mutum ya mutu ya bar ga matar shi, ga uwar shi, ga baban shi, ga ɗan shi, kaga da uwa da uba da mata a nan dukkan su ashabul fard ne. Kenan a nan uwa sai a bata kashi ɗaya daga cikin shida, uba a bashi ɗaya daga cikin shida, mata a bata ɗaya daga cikin takwas, wannan abin da ya rage kuma wannan ɗanka shi zai zo ya kwashi tunda asib ne. Sannan na biyu akwai ɗan ɗa, shine jika, domin jika matsayin ɗa yake in babu ɗa, idan ka mutu baka da kowa sai jikanka, jikanka yana iya kwashe dukiya gaba ɗaya. Ko ka mutu ka bar matarka da jikanka, matarka da jikanka, to kaga a nan idan an ba matarka ɗaya daga cikin takwas, wannan jika naka shi zai kwashe wannan kashi bakwai abin da ya rage. Ko ka mutu ka bar jikanka da uwa da uba, idan aka ba mahaifinka ɗaya daga cikin shida, aka ba mahaifiyarka ɗaya daga cikin shida, wannan abin da ya rage jikanka gaba ɗaya shi zai zo ya kwashe, domin in babu ɗa jika matsayin ɗa yake. Sannan akwai ɗan uwa shiƙiƙi, ɗan uwa shiƙiƙi mutum ne ya mutu ba ɗa ba jika, an gane ko, ba uwa ba uba, kawai sai ɗan uwan shi, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, kuma sai matar shi kawai. A nan in aka kasa dukiya kashi hudu, tunda baka da ɗa ko jika, aka ba matarka kashi ɗaya, wannan kashi uku ɗan uwanka shiƙiƙi shi zai zo ya kwashi, saboda asib ne. Sannan akwai ɗan uwa lu'abbi, ɗan uwa wanda uba ya haɗa ku da shi, shi ma ɗan uwa wanda uba ya haɗa ka da shi, in babu ɗan uwa shiƙiƙi matsayin shi yake, shi ma asib ne. Sannan na biyar shi ne ɗan uwa shiƙiƙi, wannan ɗan wanka ne, wanda wannan naka uwa ɗaya uba ɗaya kuke, to wannan ɗan shi matsayin uban shi yake in babu shi, an gane ko. Misali mutum ne ya mutu, ba uwa ba uba, ba ɗa ba jika, sai matar shi, sai ɗan uwan shi shiƙiƙi, yana da wa uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, to wannan wanna shi Allah ya masa rasuwa sai ya bar ɗa, kaga wannan ɗan ai ɗan uwan shi ne shiƙiƙi. To lokacin da mutum ya mutu ba uwa ba uba, ba ɗa ba jika, sai matar shi, sai ɗan uwan shi shiƙiƙi, idan aka kasa dukiya kashi hudu, mata aka bata wannan kashin ta daya, wannan kashi uku ɗan uwa shiƙiƙi shi zai zo ya kwashi, domin asibi ne.
na shida wato shine dan dan uwa lu'abi dan dan uwa wanda uba ya hada ku da shi to shi ma in babu kenan dan dan uwa shakiki in babu dan uwa lu'abi kenan dan dan uwa lu'abi ya tsaya matsayin sa na bakwai shine wato al'ammu shakiki wato shine dan uwan uba shakiki wanda da shi da mahaifinka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in babu mahaifinka kenan wannan ya tsaya matsayin sa shi ma wannan asibi ne kamar misali mutun ya mutu ba da ba jika ba uwa ba uba babu wani dan uwa kawai iya abin da ya bari sai matar shi sai wan baban shi wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da baban shi kaga anan mata in an kasa huda an bata kashin ta ɗaya domin baka da da baka da jika wannan dan uwan mahaifinka wanda da shi da mahaifinka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi zai zo ya kwashe sauran dukiya sannan na takwas shine wato al'amu li ab dan uwa wanda yake uba ya hada shi kenan da mahaifinka shi ma in yana tsaya shi ma asibi ne sannan na tara shine dan ammi shakiki sannan na goma shine dan ammi wanda yake lu'abi na sha daya shine wato al-mu'ti wanda ya yantar da bawa idan ka yantar da bawa bawan bashi da wanda zai gaje shi to kai zaka gaje shi ko kuma waɗanda za su gaje shi dukkan su ashabul fara'id ne idan aka ba su rabon su abin da ya rage kai zaka zo ka kwashi haka nan al-mu'tika mace wanda ta yantar da bawa in bawan ya mutu babu wanda zai gaje shi ita za ta gaje shi ko kuma in masu gadan shi sun gaje shi wani abu ya rige ita za ta zo ta gaje sauran kenan waɗannan su ne ake kiran su kenan waɗanda suke gado bi tasib sannan kashi nau'i na uku akwai waɗanda suke gado da rabu wani lokaci su zo su yi gado da asirci wani lokaci kuma za su hada ta fuska biyu su kuma su biyu ne kawai uba da kaka yanzu uba yana gado bilfar ma'ana da rabu cewa ga gwargwadon rabon shi yanzu misali a lokacin da mutum Allah ya masa rasuwa yana da ɗa ko jika menene rabon mahaifinsa a cikin dukiyar shi sudusi a kasa shida a bashi ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa li abawaihi li kulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad idan mutum Allah ya masa rasuwa ya bar ɗa ko jika kaga ai mahaifinsa za a bashi ɗaya daga cikin shida kenan anan uba da me yayi gado yayi gado ne bil far kenan da wani rabo gurgudu wanda yake sananne to wani lokaci uba yakan yi gado bi tasir yanzu misali mutun ya mutu ba da ba jika ba da ba jika sai uwa sai uba kawai ya bari to lokacin da mutun ya mutu ba da ba jika sai uwa sai uba ko ka hada cewa da mata kaga anan ita mata tunda ba da ba jika kenan za a ba ta ɗaya daga cikin hudu ita uwa tunda ba da ba jika ɗaya daga cikin nawa za a ba ta sulusi ɗaya daga cikin uku to kaga anan uba asibi ne kawai jira yake masu rabu a ba su rabon su abin da ya rage kenan ya zo ya fashi kaga anan dukiya sai a kasa ta kashi 12 mace da take neman a ba ta rubu'i ɗaya daga cikin hudu tunda kudin ta zama so uku sai a bata kashe uku sai a bata guda uku daga cikin 12 kenan idan aka bata uku nawa ya rage 9 uwa da take neman a bata kashi 1 daga cikin uku nawa za a bata kenan sai a bata hudu kenan nawa kashi nawa ya rage 5 wannan 5 kenan uba sai ya zo ya kwashi kenan kaga anan uba yayi gado ne bi tasir jira yake duk wani mai rabo a bashi rabon shi abin da ya rage sai ya zo ya kwasa dan haka manzon Allah ya ce fa ma baqiya sai ya ce fa huwa li aula rajulin zakar sannan kuma wani lokaci akan hada masa yayi gado ta fuska biyu an gane ko shi uba yayi gado kenan da rabon sa sannan kuma ya zo yayi gado bi tasir yanzu misali a inda uba yake gado wannan yayi gado kenan bil farz sannan kuma yazo yayi gado bil tasir sannan na biyu su wato shine kaka yanzu kaka menene haƙƙin shi idan mutum ya mutu kaka yana da ɗaya daga cikin shida kaka ɗaya daga cikin shida shine iya abin da yake gaban shi yanzu misali mutum ne ya mutu da ya mutu ba da ba jika sai mahaifiyar shi sai kakan shi an gane ko daga mahaifiyar shi kawai sai kakan shi ko ka kaddara sai ka hada cewa mutun ya mutu ba da ba jika ba shi da wasu ƴan uwa shiƙai da sauransu kawai iya abin da ya bari matar shi mahaifiyar shi sannan kakan shi anan ita mata me take bukatar a bata ini daga cikin kudu tunda babu da ba jika uwa menene rabanta anan a sulusi ɗaya daga cikin uku shi kaka menene raban shi sulusi ɗaya daga cikin shida to anan sai a kasa dukiya ita za a kasa dukiyar kashi 12 misali ita mata da take neman a bata ɗaya daga cikin hudu kenan tunda hudu ta zama uku a kowace hudu sai a dauko ɗaya kenan a cikin 12 za a bata kashi 3 ita uwa da take neman a bata ɗaya daga cikin uku kenan hudu hudu so uku shine 12 sai a dauko kashi guda a bata shi kaka da yake bukatar a bashi ɗaya daga cikin 6 to tunda 6 ta zama 2 kenan sai a dauko 2 a bashi kenan can ga uku ga hudu ga biyu in an hada kenan 9 nawa ya rage kenan kashi uku to wannan kaka sai ya dawo ya kwashi tunda shi asibi ne kaga yayi gado bil fard a farko an bashi ɗaya daga cikin 6 kuma sannan zai zo yayi gado bil tasi an gane ko kenan ukun da ya rage ya dawo tunda asibi ne tunda manzon Allah ya ce fa ma baki ya fa huwa li aula rajulin zakar kenan shine yafi cancanta a bashi nau'i na hudu akwai wanda yake gado da rabo wani lokaci kuma yayi gado da asirci sai dai amma shi ko ba a hada masa a lokaci guda yayi gado bil fard kuma yazo yayi gado da asirci wanda su kuma su hudu ne akwai diya an gane ku diyar ka ta tsatso da abin da yake yafi diya sannan kuma akwai diya wannan akwai jika daya da abin da yake ya wuce haka sannan akwai yar uwa shikikiya daya da abin da yake ya wuce haka sannan akwai yar uwa wadda take uba ya hada ku daya ko kuma abin da yafi haka yanzu misali kowace ɗaya daga cikin su kaga anan tana rabo ne bil fard idan mutun ya mutu iya abin da ya bari a cikin magadan shi kawai diyar shi ɗaya ta tsatso menene rabanta anan nusif za a raba dukiyar shi tsakiya a bata rabi an gane ko ubangiji ta'ala yace yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf in diya ɗaya takce mutun ya mutu ya bari to rabin dukiya za a bata haka lokacin da mutun ya mutu ya bar babu baya da diya sai jikan ya shi kawai ita ma menene za a bata rabin dukiya za a bata ka mutu ba ka da kowa kawai sai jikan ya ka guda kaddara cewa ko da ka bar uwa ka bar uba in ka bar uwa ka bar uba uwa in aka bata ɗaya daga cikin 6 jikanyar ka za a bata rabin dukiya kenan sannan uba shine asibi sai zo ya kwashi abin da ya rage misali ita ma jika kenan rabin dukiya ake bata ko kuma ka mutu babu uba ba da ba jika sai yan uwarka kawai shikikiya wanda uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ko babu yan uwa shikikiya sai yan uwarka wanda uba ya hada ku uban ku ɗaya to ita ma rabin dukiya za a bata kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad to anan kowace ɗaya daga cikin su da diya ta tsatso da jikanya da yar uwa shikikiya da yar uwa wanda uba ya hada ku kowace kaga tana gado ne da rabo kowace kenan in ta kadaita ne za a bata rabin dukiya to anan sai ya kasance ita wannan diyar ka daya sai aka samu tana da dan uwa an gane ko wanda yake matsayin su ɗaya da shi aka samu ashe diya ɗaya ce ka bari ga diya sannan ga ɗan namiji su biyu ne kawai mutun ya mutu ya bar diyar shi da dan shi kaga anan wannan za ta yi gado ne da asibici, saboda in ba dan wannan da wanda yake na namiji to da kawai rabin dukiya za a bata, to tunda anan tana da dan uwa namiji kenan za ta yi gado da asibici, da ita da dan uwanta za su cinye dukiya gaba daya, sai a raba wannan dukiya kashi uku, shi ya kwashi kashi biyu, ita ta kwashi kashi daya. Haka ita wannan yanku wannan jikanya taka da kabari, sai kabar jikokin ka guda biyu, ɗaya mace ɗaya namiji, kuma shi matsayin su daya. An gane ku? Matsayin su daya, wannan jikan ka ne, wannan jikanyar ka ce matsayin su ɗaya kenan, kowanne jikan ka ne, amma babu jikan jika a ciki. In akwai jikan jika matsalar takan iya sabawa, to jikanyar ka ce kabari, kuma sai kabar wani jikan ka kenan sun zama biyu. To a nan wannan jika namiji da aka samu kenan sai ya mata asibici, sai ya zamanto kenan su za su rabe dukiya tsakankanin su, namiji a bashi kwatanciyar rabon mace biyu, wanda da a ce ita kadai ce da rabin dukiya kawai za a bata. To haka ƴar uwarka shakikiya, inda a ce ita kadai ce rabin dukiyar ka za a bata, to sai aka samu kabar wani dan uwa shakiki, kenan mutum ne ya mutu ba uwa ba uba, ko kuma kaddarma cewa akwai uba amma babu uba, babu da babu shika, sai ƴan uwan shi kawai namiji da mace. Kaga in akwai ƴan uwan shi namiji da mace, anan uwa in an bata kashi ɗaya daga cikin uku, misali mutum ne ya mutu, sai ya bar ƴan uwan shi da namiji da mace, sannan ya bar uwan shi, ya bar matar shi. Kaga mata anan tunda babu da babu shika, me za a bata? Za a bata ɗaya daga cikin hudu. Uwa tunda babu da babu shika, duk da cewa akwai ƴan uwa guda biyu, wannan sun cire uwa daga cin sulusi, sun kai ta cin ɗaya daga cikin shida. A nan uwa tana buƙatar a bata ɗaya daga cikin shida. Waɗannan ƴan uwan mamaci guda biyu su suka hana ta ta ci ɗaya daga cikin ukun dukiya, kenan sai a bata ɗaya daga cikin shida. To wannan abin da ya rage kenan, wannan ƴan uwan shi sai su zo su yi zakar da sulh hadin usayn da wannan namijin da mace. Kaga a nan in aka kasa dukiya kashi 12, matar shi aka bata kashi 3, mahaifiyarsa aka bata kashi 2, in an hada 5 kenan, nawa ya rage? Kashi 7, kashi 7 da namijin da mace, in gonci su za su zo su raba. To haka shine kenan waɗanda suke gado bil farz, shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha. Manzon Allah yace ku sadar da gado, rabe-raben gado ga masu su, ma'ana waɗanda suka cancanta a basu. Manzon Allah sai ya ce fa ma baqiya, duk abin da ya rage, fa huwa li aula rajulin zakar, wannan ya cancanta ga mafi kusaci da mamaci, shine namiji kenan, shine za a ba, kamar yadda kenan muka zano su waɗanda suke asibai su 12 ne. A wata riwaya sai ya ce aqsimul mala baina ahli alfara'id, ku raba dukiya tsakankanin waɗanda suke da rabo, ala kitabillahi, a cikin hukuncin Allah, ko kuma kace a cikin Alkur'ani, amma kace a cikin hukuncin Allah shine yafi dacewa, domin da abin da yazo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace fa ma tarakat, abinda kenan ya rage yayi saura, manzon Allah yace fali aula rajulin, na ga mafi kusaci da mamaci shine namiji. An gane ku? Manzon Allah sai ya karfafa sai yace zaka. To dan haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna cewa wato a farko in za a raba dukiya ta gado, duk wani wanda yake da rabo da shi ake farawa, da shi ake farawa, wanda Allah ya ce ga iya raban shi, shine ake farawa da shi. Yanzu ka ga misali mutum ne ya mutu, ya bar ga diyan shi, ga matar shi, ga mahaifinsa, ga mahaifiyarsa. Kaga mahaifi da mahaifiya mun san menene raban su, tunda shi mamaci ya bar ƴaƴa, kowane ɗaya daga cikin su, ɗaya daga cikin shida za a bashi. Matar shi mun san menene rabanta, tunda Allah ya ce in mutum ya mutu ya bar ɗa ko jika, matar shi a kasa dukiya 8 a bata kashi 1. To a nan a farko in aka kasa dukiya, za a kasa dukiya, misali mutum ne ya mutu ya bar uwa da uba, sannan ya bar mata, sannan ga 'ya'yan shi. Kaga mata tana neman a bata ɗaya daga cikin 8. Uwa da uba kowa yana neman a bashi ɗaya daga cikin shida. A nan a sauƙaƙe sai ka linka dukiyar ta koma kashi 24, wanda asalin dukiyar za a kasa ta 6. Kenan a 6 babu sumuni, a 8 kuma babu sulusi. kenan sai alinka in ta koma shiddan nan sai ta zama to shidda shidda so hudu ko kuma takwas din ta zama to takwas takwas so uku 24 ita mace da take neman a bata daya daga cikin takwas kenan sai a bata uku daga cikin 24 wanda uwa da uba kowa yana bukatar a bashi daya daga cikin shida kowanne daya daga cikin su sai a bashi hudu domin shida ta zama so hudu kenan ka ba uwa hudu ka ba uba hudu nawa ya rige kenan sauran 16 mata ka dauki uku ka bata kenan sauran nawa 13 wannan 13 shine za a raba ma kenan yayansa kenan anan duk wani wanda yake da rabo shine ake farawa da shi kamar yadda annabi manzo Allah ya ce aqsimul mala baina ahlil fara'idi ala kitabillah ko kuma fadar sa da yace alhiqul fara'ida bi ahliha kenan anan a farko masu rabo da su ake farawa sannan abu na biyu kenan abu duk abin da yayi saura sai adiba a cikin wato maga a cikin mazaje waɗanda suke magadan mamacin wane ne yafi kusa da shi wanda yafi kusa da shi kenan shine za'aba yanzu ne sani mutum idan ya mutu a cikin gaya ga mahaifinsa ga kakan shi ga mahaifinsa ga dan shi ga wani shi ga kanan shi wane ne yafi kusa da shi daga cikin mazaje dan shi yafi kusa da shi dan haka da ana gabatar da da akan uba da shine yafi kowa kusa da mahaifinsa an gane ko sannan sai uba sannan kuma sai ƴan uwan shi shakikai sannan sai ƴan uwan shi wanda uba ya hada su sannan sai ƴan uwan shi waɗanda ake kiran su a amam ma'ana waɗanda suke ƴan uwan mahaifinsa ne sannan kuma sai ɗiyan ammi sannan kuma sai wanda yake an gane ko sannan sai wanda yake kenan sahibul wala wanda ya yantar da shi kenan dan haka anan kenan bayan an ba duk wani mai rabo rabon shi wanda yafi kusa da mamaci shine da abinda ya rage kenan dan shi za a ba in kuma babu da duk wani mai rabo an bashi rabon shi waye yafi kusa da mamaci ga uba to uba shine za a ba in babu uba bayan duk wani mai rabo an bashi rabon shi babu da babu uba babu da babu shika babu uba kenan anan dan uwa shikiki shine yafi kusa da mamaci sannan kuma wannan yana nuna mana gado din za a raba shi kenan wajibi ne a raba shi da adalci shine akan hukunci na Allah yanda Allah ya raba haka ake bukatar a raba gado duk wani ra'ayi da duk wani son zuciya gaba daya a maida shi gefe ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi ya raba gado muje wannan hadisi na gaba sai mu dawo al-hadith at-tasi'u wa tis'una ba'da al-mi'atayn عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا أكيل من ربا ثم قال لا يرث الكافر كافر المسلم ولا المسلم الكافر واتو أسامة بن زيد الله إكرم سيدا wanda shi Usama masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan masoyin sa ne wanda shi Usama intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin dani na Ummu Ayman wanda Ummu Ayman ita ce ta rini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yana da kima yana da martaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taba bashi jagorancin runduna ta yaki alhali a cikin rundunar akwai Abubakar akwai Umar kuma shi Usama ya zamanto shine jagoran yaki to dan haka shine yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na faɗa nace ya manzon Allah a tanzilu gadan fi darika bi makka yace ya rasulullahi gobe a gidanka zaka sauka a makka wannan kuma a shekarar da aka je aka ci makka da yaki ne shi Usama yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin a gidanka zaka sauka gobe fa qala sai manzon Allah yace masa wa hal taraka lana aqilu min riba manzon Allah yake cewa shin wai aqilu dan abi dalib ya bar mana sauran wasu gidaje a makka ma'ana ai bai bar mana ba dide da gida daya gaba daya ya sayar da gidaje wanda shi Aqil wato dani na Abu Talib shine ake masa kinaya Abu Isa shine Aqil ibn Abi Talib wanda shi Aqil ya halarci yakin Badar tare da mushrikai amma akan tilas aka fito da shi daga Makka ba dan ya so ba a ranar yakin Badar aka kama shi a cikin fursuna sannan kafin yakin wannan kafin sulhul Hudaybiyya kafin shekara ta 6 da musulunta ya halarci wa yakin da ake kiran shi Ghazwatul Mu'ta dan haka do a cikin Qurayshawa yafi su sanin wato danganta ma'ana wane dan wane ne ji kan wane ne yafi su ilimi akan wannan to shi Allah ya masa rasuwa a lokacin khalifanci na Muawiya shi Aqil lokacin da Abu Talib Allah ya masa rasuwa baban Ali ya bar ƴaƴansa guda hudu akwai Ali akwai Ja'far sannan akwai Aqil sannan akwai Talib to da Ali da Ja'far dukkan su musulmi ne kaga babu gado tsakanin musulmi da kafiri suwa suka gaji Abu Talib wadanda suka gaje shi kawai ƴaƴansa ne guda biyu da shi Aqil da shi Talib to shi Talib sai Allah ya kaddara a yakin Badar aka rasa shi sama ko ƙasa daga yakin Badar kawai ya bace babu shi babu gawar shi to dan haka da abin da shi Talib ya gada gaba ɗaya shi Aqil sai ya hada ya zama nashi to gidajen gaba ɗaya Aqil sai ya sayar da su gidaje wadanda suke na Makka to shine anan shi Usama da yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi shin gobe a gidanka zaka sauka a nan Makka sai manzon Allah yake bashi amsa yake cewa wahal taraka lana Aqil min riba yace shin Aqil ya bar mana wani sauran gidaje lafazin riba jami'i ne na rabun in aka ce rabun shine gida ma'ana ai Aqil bai bar mana wani gida gaba ɗaya gidajen ya sayar da su thumma qala sanan sai manzon Allah yace la yarzul kafirul muslima kafiri baya gadar musulmi walal muslimul kafira shi ma musulmi baya gadar kafiri an gane ko saboda alaka wadda take mai karfi tsakankanin jama'a ita ce alaka ta addini ita ce tafi kowace alaka karfi tafi alaka ta danganta da sauransu da zumun da kusaci dan haka in alaka ta addini ta katse to babu sauran wata alaka misali ita ce alaka wadda tafi kowace alaka to dan haka manzon Allah ya nuna cewa babu gado tsakanin musulmi da kafiri shine yace la yarzul kafirul muslima kafiri ba zai gaji musulmi walal muslimul kafira haka nan shi ma musulmi ba zai gaji kafiri dan haka kenan shi Abu Talib da Allah ya masa rasuwa babu wanda ya gaje shi daga cikin ƴaƴansa face Aqil wato da Talib domin shi Aqil a wannan lokaci bai musulunta ba a matsayin kafiri yake Aliyu da shi da Ja'far ba su gaji ba mahaifinsu Abu Talib me yasa saboda su musulmi ne to dan haka kasancewar wannan yana malam ya shigo da wannan hadisi dan ya nuna mana akwai wani sababi daga cikin abubuwan da suke hana gado na daga cikin su shine kenan ikhtilafud din ma'ana sabanin addini idan addini ya bambanta to ba maganar gado an gane ko to amma shin kafiri misali ba yahudi zai iya gadar ba nasari wasu malamai sun tafi akan cewa suna iya gado me yasa saboda kasancewar kowane addini na kafirci daban-daban ne amma wasu malamai sun tafi akan cewa kafirci gaba ɗayan shi milla ɗaya ne ba yahudi yakan iya gadar ba nasari yakan iya gadar ba yahudi domin ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd haka kuma allah ya faɗa fa ma ba'dal haqqi illa dhalal dan haka yana daga cikin abubuwan da ke hana gado wato shine sabanin addini in addini ya bambanta ba maganar gado karin bayani akan wannan mas'ala kenan zai zo a darasi na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gado
malan kai magana akan jikoki dawon manji tsakanin dan da dan diya
akwai bambanci dan diyarka bai gadan ka kamar yanda kai baka gadan dan diyarka shi ma baya gadan ka dan haka wani mawaki yake cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi jikan ka dan diyarka kai baka gadan shi kamar yanda shi ma ba zai ketaro yayi gadan ka in aka ce jika wanda yake gado kenan shine dan danka kamar yanda kai zaka iya gane shi shi ma zai iya gane ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk